daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. Abin niyya mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwalli. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Talata 1 ga watan Mayu shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi kuke saurare, wato karfe 5 kenan a gogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin kyautata dangantakarsa da Afirka a jere Litinin yayin da ya amshi bakoncin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A wata sabuwa kuma shugaba Trump ya ce ganawa da shugaban Koriya ta Arewa a yankin nan da aka hana harkokin soji akan iyakan koriyoyin guda biyu za su kasance wato zai kasance mai mamaki. Fadar White House ta ce wato shugaban Amurka yana yaba wa sabbin bayanan sirri da Isra'ila ta samar dangane da shirin nukuliyar Iran.
To ai waɗannan ba mu gama su ba. Sha'anin tsaron har yanzu ai yanzu babban mugun abu da 'yan Boko Haram suke ai shi ne suna sai su sami 'yan mata su juye masu kai su sa naki a jikinsu su je masallatai ko caci-caci ko kasuwa ko tashar mota su fasa su kashe mutane.
Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari a wata hira ta musamman da ya yi da sashin Hausa na muryar Amurka yayin ziyarar aiki da ya kawo a nan Amurka. Za ku ji ƙarin bayani kan batutuwa da dama da Aliyu Mustapha Sokoto ya tattauna da shi. Ciki har da ƙarin bayani kan kalaman da ake zargin yayi akan matasa da ma wasu batutuwa. Wanda kuma dalilin haka za mu nemi akwa domin za mu jingina shirin tsaka mai wuya na wannan mako saboda mu gabatar muku da wannan hira ta musamman da shugaban Najeriya. Sannan muna dauke da wani rahoto kan wani faramaki da dakarun haɗin gwiwa za su fara kaiwa a yankin tafkin Chadi a kan mayakan Boko Haram. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin tare da Babu Yakubu Makeri wanda zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin kyautata dangantakarsa da Afirka a jere Litinin yayin da ya amshi bakoncin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Buhari shine shugaban wata ƙasa kudu da Hamadar Sahara na farko da shugaba Trump ya yi taron koli da shi a fadarsa ta White House. Shugaban na Amurka ya sha suka akan kalaman ɓatanci da aka ce ya yi ga Afirka. Yayin da yake jawabi ga manema labarai tare da shugaba Buhari, Trump ya fi mai da hankali ne akan dacewa da ƙasashen biyu suka yi wurin buƙatu da manufofi da na yaƙi da ta'addanci da kuma faɗaɗa cinikayya. Buhari ya gode wa Trump akan amincewa da yarjejeniyar sayarwa Najeriya makamai, lamarin da gwamnatin shugaba Obama ta ƙi amincewa da shi bisa zargin take haƙƙin bil'adama. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi sojojin Najeriya da azabtarwa da yin fyaɗe da kuma kisa ba tare da shari'a ba a yaƙin kusa da shekaru 10 da suke yi da ƙungiyar ta'adda ta Boko Haram. Da aka tambaye shi ko wannan batu ya taso a kan tattaunawarsu da Trump, shugaba Buhari ya ƙi cewa ufan. Ya ce ina taka tsantsan akan abubuwa da manema labarai ke faɗa game da wani ba ni ba. Ba ni da tabbas akan ko wannan zargin gaskiya ne ko a'a. Don haka abin da ya dace shi ne na yi shiru, in ji Buhari. Trump ya shiga maganan kai tsaye. Ya ce ba mu tattauna komai a kai ba, saboda shugaban ya sani kuma ya san inda na fito. Kuma ya ce akwai wasu ƙasashe da suke cikin yanayi mara kyau a wasu wurare da dama. Ganawa da shugaban Koriya ta Arewa a yankin nan da aka hana harkokin soji akan iyakan koriyoyin guda biyu zai kasance da mamaki, in ji shugaban Amurka Donald Trump yana faɗa wa manema labarai a jiya Litinin sa'o'i bayan saƙon Twitter da ya aike akan taron koli da yake shirin yi da Kim Jong-un ganin a ginin nan da ake kira Peace House ko kuma Freedom House wanda ke kan iyakar Koriya ta Arewa da ta Kudu. Ya ce muna nazari akan gudanar da taron a ƙasashe da dama ciki har da Singapore, kana muna tattaunawa akan yiwuwar yin taron akan iyakan ƙasashen guda biyu inda aka hana harkokin soja, kamar yadda shugaba Trump ya faɗa a lokacin da ya gana da manema labarai tare da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadarsa ta White House. Shugaban na Amurka ya ki bayyana wasu wurare da za a iya gudanar da wannan taron baicin Singapore da kuma kan iyakar Koriyoyin guda biyu. Trump ya ce labari mai dadi cikin wannan lamari shine kowa yana so a yi wannan taron a kasarsa. Fadar White House ta shugaban Amurka tana yabawa sabbin bayanan sirri da Isra'ila ta samar dangane da shirin nukliyar Iran. Tana kiran bayanan sabo kuma mai gamsarwa abinda kawai jama'an Amurka ba su yi ba shine su fito su ce hukumomin Tehran sun keta yarjejeniyar da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya a shekarar 2015. Dazunan jama'an Amurka suka duba kasidu da fayafayen bidiyo da jama'an leken asirin Isra'ila suka samar. Suka ce kasidun bisa ga dukkan alamu sahihi ne, kuma sun ce ya tafi daidai da bayanai da Amurka ta tattara cikin shekaru da suka wuce. Tun da farkon jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Iran da yin ƙarya a kan ayyukanta na ƙera makaman nukiliya take ci gaba da shi, wanda ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 tana wacce ta haramta wa Tehran ɗin shirin nukiliya. Sai dai babu martani da Iran ta bayar nan da nan akan jawabin Netanyahu. Amma kafin nan, ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya maida batun abin dariya, yana mai cewar yaron nan mai yawan koke-koke ya sake yi. Ya ce akwai iyaka ga yin wasa da hankalin wasu mutane a wasu kuma lokutan. Ana jin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke binciken take haƙƙin bala'adama a Myanmar sun gana da shugaban ƙasar Aung San Suu Kyi biyo bayan ziyarar da suka kai a Bangladesh, inda 'yan gudun hijira 700,000 suka arcewa tashin hankali a jihar Rakhine na Myanmar ke zaune. A jiya Litinin, tawagar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya mai wakilai 15 ta gana da Aung San Suu Kyi da kuma kwamandan sojojin ƙasar Senior General Min Aung Hlaing a birnin Naypyidaw. A yau Talata ne tawagar za ta je jihar Rakhine inda aka yi tashin hankali domin ta ga abin da ke faruwa bayan matakan murƙushe mazauna yankin da sojoji suka fara a cikin watan Agustan bara. Kana su ga irin shiri da ƙasar take yi don dawowa da 'yan gudun hijiran da galibin su 'yan ƙabilar Rakhine ne marasa rinjaye a ƙasar. An ki bai wa 'yan Rohingya 'yancin zama 'yan ƙasa duk da cewar yawancin iyalansu suna zaune Myanmar ƙarnoni da dama. 'Yan gudun hijiran sun tsira wa tarzoma da ake yi ne a jihar Rakhine, lamarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira bisa ga duka alamu kisan kiyashi ne.
Babu Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Madalla, da farkon farawa ga wannan somin taɓin.
Wannan shekarun 16 da PDP, Najeriya tana samun 2,100,000 sau shekara 16 daga Litinin zuwa Lahadi ko daga Juma'a zuwa Juma'a. Amma da muka zo ya faɗi warwas ya koma dala 37-38 sannan ya tsaya tsakanin 40-50. Ni na je bankin tarayya, ga gwamnan bankin tarayya har yanzu yana nan wuri, na ce to yaya? Ya ce ba a yi tanadin komai ba sai dai bashi. Na ce ga abin da aka samu, ya ce eh ya sani. Ina kuɗin suke? Babu su, babu dalilinsu. Kuma su 'yan Najeriya sun sani da hanyoyi da layin dogo babu su. Kuma wutar nefa da ake cewa ko wutar lantarki da ake cewa an kashe biliyoyi a kansu na dala ma ba ma na naira ba, su sun fi ni sani.
To sai a biyo mu nan gaba kaɗan a cikin shirin domin jin cikakken hira ta musamman da muka yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayin da yake ziyara a nan Amurka. Amma kafin nan, rundunar sojin Najeriya na shirin fara ƙaddamar da wasu hare-hare a yankin tafkin Chadi a wani mataki da suka kira na ƙoƙarin kakkaɓa sauran mayakan Boko Haram da ke laɓe a yankin. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
The complex and adaptive nature of the Boko Haram insurgency has resulted.
Babban Hafsa mai kula da aikace-aikace a hedkwatar rundunar sojojin Najeriya kenan. Major General David Amadu ke magana kan wani farmaki da dakarun Najeriya za su fara kaddamarwa daga yau din nan a arewacin jihar Borno. Mai take Operation Last Hold yace irin yadda aika-aikar ƴan Boko Haram ya dau wani sabon salo yasa mu ma muka canza salo tsari da ma yadda muke tunkarar wannan yaki tuni mun girke manyan kayan yaki da wasu sojojin kundin bala har burger guda shida don mu rugurguza Boko Haram a zirin yankin tafkin Chadi wannan farmaki mai suna Operation Last Hold da muke kaddamarwa a yau za a yi watanni hudu ana yin sa nufin sa shine kakkabe baki ɗayan ƴan ta'adda na Boko Haram a yankin tafkin Chadi
to totally destroy Boko Haram locations in the Lake Chad basin.
A cewar wani tsohon jami'i a hukumar leken asirin sojojin Najeriya, Aliko Irshid Harun, yana da kyau sojojin su yi la'akari da makwabcin jihar Borno, wato arewacin jihar Yobe.
Ya kamata su dawo tsakanin wato Yobe da Niger, ke wajen Yinisari har wajen su Gaidam. In ka duba shi Mamman Nur, mutanen shi a nan wurin suke.
Ranka ya dade kamar su mutanen Yobe ai mai bayyana karar cewar suna kuka dangane da aikace-aikacen ƴan Boko Haram ba in banda ababana da aka rubi ƴan matan dabci.
Ji da ɗan ta'adda yake, a yana ko dai sai har amman din mutane ne a wurin akwai barazana saboda su waɗannan mutanen ai suna nan suna tare grouping
eh amma a baya an san cewar Boko Haram ya fi ƙarfi ne ta bangaren kudancin jihar wato bangaren Gujiba da Gulani idan kana maganan Yunusari da suka idan kana magana daga bangaren arewacin jihar Yobe kenan to a wannan bangaren akwai wani daji ne wanda har za a ce Boko Haram za su boye duba da cewar wurin gaba ɗaya kamar Sahara ne
ah sosai an ka duba ai sai Boko Haram sukan yi strategy din su kafin su san me ya kamata su yi ai ka duba da har Yobe akwai manya-manyan daji da akwai barazana saboda su waɗannan mutanen ai suna nan suna tare grouping kuma suna recruiting
wannan farmaki na watanni hudu za a yi shi ne karkashin jagorancin wani babban janar a rundunar sojin kasar wato Manjo General Abadiko Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kidan maza daban da na mata soja wuta gudu barewar daji soja tuwon kaya miya allura mushe
kamar da wasu ku suka ji tun a farkon shirin za a mana afuwa domin zamu jingina shirin tsaka mai wuya saboda ka muku wata hira ta musamman da Ali Mustafa Sokoto eh da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda a yau yake kammala ziyara aiki da ya kawo nan Amurka inda ya tattauna da takwaran aikinsa na Amurka shugaba Donald Trump kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu shugaban Najeriya ya kuma fara bayani ne kan yadda wannan ziyara ta samu asali
to gayyata ta yi kuma an bani lokaci nace zan zo Allah kuma yayi lokacin yayi nazo ina so su sun fahimci muhimmancin Najeriya a Afirka da duniya baki daya alal misali tun lokacin Obama mun so mu samu wasu jiragen sama saboda yaki da ta'addanci dake arewa maso gabar Najeriya aka hana amma da zuwan shi shi da kan shi mun waya yace to mu nemi kudin za a sai da mana jiragen saboda kasashen da muka so mu samu jiragen nan da Brazil da United Arab Emirates suka ce a rijije ne da suka yi da America ba za su sai da mu kowa jiragen nan ba ko su ba su ko su yi musu amfani sai America ta da a lokacin nan America ba ta da ba amma shi da zuwan shi ina so duba takaddunmu sai kurin yace shikenan cikin lokaci ga kudin da ya kamata mu bada
bayan maganar su jiragen waɗanne abubuwa ne kuma kuka samu cimma yarjejeniya akan su
ba dai yarjejeniya muka dai tantamna akan su na farko ina so labarin da ake kawo musu cewa ana ta kashe Kirista a Najeriya to abin da ya auku a cikin caci nasu ai ya auku a can arewa maso gabas ko a kudu maso gabas kai a kudu maso gabas ya auku to ya auku a nan arewa sai Kirista ce wai makiyaye ne suka kashe su kuma su masu wa makiyaya sharrin nan a makiyaya na Najeriya sun san su ba su dauke da abu fiye da wuce sanda. Daukan biniga wani sabon abu ne gare su, kuma su waɗanda suke yin waɗannan maganganu sun san waɗannan abuwa suna abuwa tun ma mu kafin a haife mu balle su. Saboda haka tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya ko a Arewa abu ne wanda ya daɗe, kuma hannu da muka zo duk masu shekara takwas ɗin da masu shekara huɗu za su tafi haƙewarsu ba su. Saboda haka abin da ya kamata kada a gwada cewa faɗa ne tsakanin kamar Fulani da TB ko Fulani da waɗansu ƙabilu daban a kamar Taraba. To Zamfara fa an kashe mutane a Zamfara fiye da Taraba da Benue. To in aka haɗa ma gaba ɗaya. Saboda haka wannan izgili ya kamata mutane su fahimce shi. Izgili ne dai ake yi a kawo magana addini, a kawo maganar ƙabilanci.
Don kaɗai kowa yana yaba maka kan ƙoƙarin da aka yi na daƙile wutar Boko Haram a arewa maso gabacin Najeriya. Amma kamar yadda ake faɗa ga shi wasu wutete suna kakkama a wurare irin su Zamfara. Na san kwanan baya ka ba da umarni a je a kafa wata bataliyar sojoji a Sokoto da Zamfara da Katsina da sauransu. Bayan wannan akwai wani matakai da kake ɗauka da zai shafi sauran wuraren da ake samu irin wannan tashin kullum?
To matakai da za a ɗauka shi ne a ƙara 'yan sanda, a ƙarfafa su. Na 'yan sanda na ba su izinin su ƙara mutane 6,000. Kuma na ce akwai ƙananan hukumomi 774 a Najeriya. In ɗaiɗai za a ɗauka a je a ɗauka. Maimakon kurin aje ko tashar mota ko jirgi ko kasuwa a kwaso kurin mutane aje a sa su cikin aikin 'yan sanda. A riƙa tafiya kamar yadda muka sani a da ana yi, aje kowane ƙaramar hukuma a ɗauko mutane. To na ga musu waɗannan.
Haka dai akwai magana da gwamnoni sun daɗe suna roƙon a bar su damar su riƙe 'yan sanda ko su kafa nasu 'yan sanda. Amma wasu suna fargaba cewa idan an ba su wannan dama ɗin watakila wasu gononin za su yi abubuwan da ba su dace ba. Ban san ra'ayinka ba game da maganar jihohi su samu 'yan sandan kansu.
To wannan abu ina so sai an duba tsarin kundin mulkin Najeriya a gami ya ce in ta kama a basu sai a ce a basu. Amma fa kada ka manta zuwa mu sono ana ba da kuɗi ana kiran shi bail out a biya albashi. Jihohi nawa ne suke iya biyan ma'aikatansu albashi cikin lokaci? A zo kuma a ɗauki 'yan sanda a yiwa a ce ai kaga wato ya dai kamata a duba maganar sosai.
Amma yanzu hankalinka bai kwanta ta a yi ba.
Yanzu ni hankalina bai kwanta a yi ba. Ya kamata a ce wannan ta'addanci da ake a arewa maso gabas yawanci da kuma kudu maso kudu ya zama na babu su. Sannan a tsara a ga jihohin za su iya riƙe 'yan sandan nan. Bai kamata ba ka ba mutum bindiga da harsashi ka kuma koyar da shi yadda zai harbi, ka kuma kasa biya shi albashi, ka san abin da zai yi. To
a ranka da lokacin da ka zo harkar tsaro, harkar tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa, su ka zo ka abin nan. Ɗaya daga cikin abin da ka ƙirƙiro na TSA ɗin nan shi ma na ji mutane sun yaba da cewa ya rage ɓannar kuɗaɗen gwamnati nan suna shiga wuri guda. Amma har yanzu akwai matsalar cin hanci da rashawa a cikin Najeriya. Akwai wani tunani da kake da shi na ƙara tunkarin wannan matsala ta wasu hanyoyi daban?
To ba ni wani tunani illa duk wanda aka kama a hukunta shi kowa ya gani. Ko shi ya kamata a ce an yi da dama yanzu su hukumar sha'anin kuɗi da laifi wato EFCC sun yi aiki da yawa. Za a shirya shari'o'i wato kotu-kotu. A tura masu mutane, a tura masu binciken da aka yi. A kuma tabbata an sanar da al'umma abin da ake yi. Mutane suna da gaskiya, suna cewa sun ga ba a yi komai ba. To, abin da ba mu so shi ne a kai su inda wataƙila wasu masu shari'a ba za su iya hukunta su ba. Saboda ka za a zaɓi wanda za su yi shari'a sosai, a ba su lokaci, a kai masu hujjoji da komi, ya zama na ko mutum ya fita a ce ga abin da yake da shi a banki, ga gidajen da ya yi, ga iyaka albashin shi, ina samu balance ɗin. Duk wanda ba iyawa a anshi kuma a hukunta shi.
Na ji ka jawabi abuci kake cewa a wa'adi na biyu kowa ya shiga taitayensa kan yadda za ka diro wa irin masu wa'annan laifuka. Amma baka ko don rashin lokaci baka samu dama ka daɗa fayyace me kake tunanin waɗanne matakai ke tunanin ƙara ɗauka kan batun cin hanci da rashin wani.
To mutane suna so duk da gangan ake, amma idan aka yi waɗannan kotu-kotu aka kai mutane aka hukunta su, ina so za su yadda da gaske ake yi. Saboda haka waɗanda aka ba amana suka ci, sai su yi da zaman shirin za a hukunta su.
Mutane sun kawo wata magana kwanan baya da suka ce sun ji kai a kan matasa a Ingila na cewa kana kiran su masu zaman banza, ci ma zaune da sauransu, an yi ta kawo harkoki da bayanai iri-iri. Ina so mai amfani da wannan dama mu fayyace abin da kake nufi da maganar matasa.
To, ka san Najeriya an ce mun kai miliyan 180 ko zuwa ma miliyan 100. Amma 60% na su duk matasa ne, wato shekara 30 abin da ya kasa. Mu kamar a Arewa yawanci ba su yi makaranta ba, ko ku suna yin karatun sun fita. To, baya ga dai Allah ya sa dama na bare da ta bani ta yi albarka, yawancin su ba su da aikin yi, suna zanne. Irin su ko sun je kamar misali Kudu, abin da za su samu bai ma isa su biya kuɗin gidan haya ba, balle abin da za su ci, su sha, su yi sutura ko kuma su komo gida. To, wannan ina so ba a bayyana shi ba shiki, su kuma dama 'yan jarida na Najeriya balle na rubutawa. Kusan abin da suka ga dama suke yi yanzu kamar nasarar da aka ci a noma dabara da bana. Miliyoyin mutane sun samu, sun je gona, sun yi aiki, kuma abin ya yi albarka. Amma har gaba a magana miliyoyi sai kullum a tashi ana zage-zage. Shi ya sa ma shi ministan ba da labarai wato Lai Muhammad wasan je hudura takardar nan tashi ta zage-zage ya ba da ansa. Amma sai da muka yi magana da shi, da na ce ya bari ya ki, ya ce abin da zai yi shi ne ya faɗi ayar da muka samu ƙasar nan, a halin da aka samu ƙasar nan da yadda take yanzu, da abubuwan da aka yi a tsakani, da kuma kuɗin da ake samu. To, kwanan nan dole na fita na yi bayani sau da dama a kan daga 1999 zuwa 2014 mutum in ya bincika a nan Amerika da Turai wato Europe da kamar India da sauransu da China, zai tabbatar da cewa ana tono bakin abin na gurɓataccen mai ganga miliyan 200,000 a kan aƙalla kowane ganga dalar Amerika 100. Saboda haka wannan shekarun 16 da PDP, Najeriya tana samun miliyan 200,000 sau 100 sau shekara 16 daga Litinin zuwa Lahadi ko daga Juma'a zuwa Juma'a. Amma da muka zo ya faɗi warwas ya koma dala 37-38, sannan ya tsaya tsakanin 40-50. Ni na je bankin tarayya, ga gwamnan bankin tarayya yanzu yana nan wuri, nace to yaya yace ba ai tani dun komai ba sai dai bashi nace ga abin da aka samu yace eh ya sani ina kudin suke babu su babu dalilinsu kuma su ƴan Najeriya sun sani da hanyoyi da layin dogo babu su kuma wutar nefa da ake cewa ko wutar lantarki da ake cewa an kashe biliyoyi a kansu na dala ma ba ma na naira ba su sun fi ni sani saboda haka wannan cin amana sai dai sakai ga Allah amma an ce amana kasa
aka ji tuna ka kaddamar da niyyar zaka saki takara waɗannan abubuwa zaka tankara wa'adi na biyu
to ai waɗannan bamu gama su ba sha'anin tsaron har yanzu ai yanzu babban mugun abu da ƴan Boko Haram suke ai shine suna sai su samu ƴan mata su juye masu kai
yawa
su sa naki a jikinsu su je masallatai ko caci-caci ko kasuwa ko tashar mota su fasa su kashe mutane amma dai rike da wani wuri kamar yadda lokacin da muka zo babu shi ko da yake a jaridu na ga koyo wasu suna cewa a'a har yanzu su Boko Haram suna rike da waɗansu suna cikin dajin nan da ake cewa Sambisa Forest amma sojojin Najeriya sun hana su fita to amma akwai wanda suke haɗa kai da su a samu waɗannan ƴan matan a juye masu kai a tura su su kashe kansu da waɗanda suke abin nan marasa haƙƙi
to ranka da bari mu baka haka yanzu mun gode kware da ka samu lokaci amma an ce in tambaye ka ya kake yi ka huta aje aiki gefe guda kadan sarara bayan karatun jaridu su akwai wani abu kana sauraron waƙoƙi ko wani abu suna son in tambaye ka wannan
a wani waƙoƙi kan ban samu amma hutawa na ce ni da ina general ina soja doka nake bada yanzu doka ake bani ga likitan nan ka tambaye shi sai ce in cika ciki na in huta shi ya sa mutane ke cewa aka yi na kamar na dan warware daga daga lokacin to alhamdulillah
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a wata hira ta musamman da suka yi da Ali Mustapha Sokoto yayin da yake ziyara aiki a nan Amurka. In zagogon nan na cewa karfe 1 dare ne da minti 28 gaba bai ku muke da dawo da labari a takaici.
Shugaban da ke kula da kamfanin aikewa da sako na WhatsApp yana shirin barin kamfanin saboda wasu rahotanni na rashin fahimtar juna akan yadda uwar kamfanin Facebook yake amfani da bayanan mutane. Hamshaki attajirin nan na mai WhatsApp da ake kira John Kum ya rubuta a shafinsa na Facebook a jiya Litinin yana mai cewar kusan shekaru 16 abokin tafiyarsa suka kafa wannan kamfani na Facebook. Ya ce tafiyarsa ta yi daɗi da wasu muhimman mutane, amma ya ce lokaci ya yi da ya kamata ya kama gabansa. Baidin Kum bai ba da takamaimin lokacin da zai bar wannan wato kamfani na Facebook ba, amma jaridar Washington Post ta faɗa a jiya Litinin cewa Kum yana barin aikin ne saboda rashin fahimta akan yunkurin da Facebook ke yi na yayi amfani da bayanai na kwastomomin WhatsApp da kuma kokarin rage karfin wato adana bayanai na manhajar WhatsApp. A lokacin da masu WhatsApp suka amince su sayarwa Facebook da kamfanin a shekarar 2014 akan kuɗi da ya kai dala biliyan 19, WhatsApp ya ce zai ci gaba da zama mai cin gashin kai ba tare da musayar bayanai da Facebook ba.
To masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwakin agogon Ghana. Za mu zo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. A makafin nan bari mu taya injiniya Sulusi Shitu da amaryarsa Safiya Tanimu Aliyu wacce aka fi sani da Momi mun na ɗaurin aurensu da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata a garin Jos da ke jihar Plateau da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Sannan muna taya tsohon wakilin sashen Hausa na muryar Amurka abin nan ya mai wato Abdullahi Mamma Ahmadu mun na samu ƙaruwa da namiji a yau Talata da fatan Allah ya raya. In za mu da shi Baba Yakubu Makiyar ya ci na gabatarwa da Solomon Abo sai kuma injiniyanmu John Ellison Mahmud Dalu ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.